This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Kun kawo sashen Hausa na Murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC yake aiko muku wannan labarin akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. A jamhuriyar Niger muna nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalal a dogon dutse kuma niya a birnin Kwani. Akan internet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sunana Bello Galadanci ina tare ne har yanzu da Maryam Dauda muna fata kun wani lafiya. Wai ina manjo hanyar Hamza Al-Mustafa.
An ce an kama ni a South Africa. An ce ina horar da mutane akan a hana zabe.
Babu shakka za mu kawo muku shi dan anjima kadan domin ya wanke kansa. Sannan har yanzu muna bin diddigin wutar da ke ruwa a jami'ar PDP da ke mulki. Tambayar mu ta yau ita ce ko ina makomar siyasa cikin gida a jami'ance ganin yadda ta kasance da Adamu Ma'azu wato tsohon shugabanta da kuma Tony Anene tsohon shugaban kwamitin amintattu. Lambar mu ita ce 2022-2655. Sai a saka alamar tarawa plus da kuma 1 a gaban wannan lambobi kafin a bugu. Amma yanzu bar mu fara da cikakkun labaran duniya.
Fatan kun wani lafiya ga labaran. Yanzu haka dai ƴan kungiyar ISIS ne ke rike da wani sanannen wurin tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma da ke cikin birnin Palmyra. ƴan sa'o'i bayan da suka kwace garin daga hannun dakarun gwamnati a cewar wakilan da ke can. Kungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce ƴan kungiyar ta ISIS sun kwace ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gina sama da shekaru 2000 jiya Laraba. Daraktan kula da ma'adanai Ma'amun Abdul Karim na Siriya ya ce an cire kayayyaki daga birnin kafin ƴan kungiyar ta ISIS su kwace wurin, amma wasu kayayyakin da ke da nauyi ba a iya kau da su ba. ƴan bindigar sun kore kusan dukkan dakarun gwamnatin Siriya a wajen birnin jiya Laraba, biyo bayan mamaye su da suka yi har na tsawon mako guda, tare da mummunan fada a arewacin birnin a cewar masu sa ido.
Kungiyar tsaro da haɗin kan Turai da ake kira OSCE a takaice ta faɗa yau cewa ɓangarori guda biyu da ke gwabza fada a Ukraine sun sha saɓa ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla. Mataimakin shugaban kungiyar ta tsaro da haɗin kan Turai na ofis na musamman da ke nazarin al'amura a Ukraine, Alexander Hogg, ya faɗa yau a can birnin Kyiv cewa duka ɓangarorin guda biyu waɗanda suke da hannu a rikicin suna ci gaba da fafatawa tare da yin amfani da makaman da bai kamata ba a wajen da ake wannan yaƙi ɗin. Amurka dai da kungiyar tarayyar Turai sun sha zargin Rasha da laifin ƙara rura wutar wannan rikici a gabashin Ukraine ta hanyar baiwa ƴan awaren taimako na makamai da kuma tura musu dakaru.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yamar ta ce za ta yi aiki don kare tsirarin musulman Rohingya da ke kasar waɗanda ke jefa rayukansu cikin haɗari don gujewa talauci da musgunawa a kasar. A cewar wani mai magana da yawun shugaban kasar, shugaba Thein Sein ya ce gwamnatinsa ta ɗauki aniyar tantance ƙasashen waɗanda ke da buƙatar taimakon jinƙai tare da karewa da tallafawa ƴan ƙasar Yamar. Ya ƙara da cewa hukumomi za su samar da agaji za kuma su yi shirin yadda za a maida sauran waɗanda aka gano a Yamar ɗin ƙasashensu. Wannan sanarwar ta biyo bayan wata ganawa da aka yi tsakanin shugaban ƙasar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a babban birnin ƙasar. Babban jami'in na diplomasiyya Amurka ya yi kira ga jami'an Yamar akan yadda za a inganta rayuwar tsirarin 'yan ƙabilar Rohingya da ke ƙasar. Kwana ɗaya bayan da Amurka ta nuna alamar tana shirye ta ba da taimako ga dubban 'yan ƙabilar da suka makale a can kan teku. A halin da ake ciki kuma yau Alhamis, jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun gana da takwarorinsu daga ƙasar Malaysia da Indonesia don tattauna rikicin kafin babban taron ƙolin da aka shirya za a yi a mako mai zuwa.
A ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama zai gana da shugaban Tunisia Beji Said Essebsi yau Alhamis a fadar shi ta White House da ke nan birnin Washington DC domin jaddada goyon bayan gwamnatin Amurka akan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a wannan ƙasa. Shugaba Essebsi dai ya hau mulkin ƙasar ne biyo bayan wani zaben tarihi da aka yi a watan Disamba da ta gabata. Jami'an Amurka dai sun ce shugabannin za su tattauna ne akan ƙarin taimakon soja da tattalin arziki da Amurka ke baiwa ƙasar Tunisia, ƙasar da ke fama da rashin ayyukan yi ga matasa da kuma barazanar rashin kwanciyar hankali a wannan yanki. An habbar da dadaddan shugaba Zain al-Abidin Ben Ali ta hanyar zanga-zangar demokradiyya a shekara ta 2011. Abin da ya jawo hambara-hambara a wasu kasashen Ladabawa da ke Afirka ta Arewa da kuma gabas yankin gabas ta tsakiya kenan. Tun bayan lokacin kasar da ta yi nasarar gudanar da zaɓuka, kuma duk da cewa dai an samu tashin hankali, amma jam'iyyun masu ra'ayin boko da na musulmai sun kauce wa duk wani fada da ya barke a wannan kasashe na Larabawa da ke Afirka. Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington.
Kage-kage ne wanda ya zanta. Kage-kage ne wanda ya zanto dori a kan abin da aka yi a baya. Ni ban je ko ina ba.
Jama'a idan ana Ankara a kwanakin baya ana ta yin tambayoyi game da inda Manjo Hamza Al-Mustapha yake, wato tsohon mai tsaron tsohon shugaban Najeriya General Sani Abacha, wanda aka soko da kurkuku kuma ke ta zarginsa da saka hannu a cikin wannan ayyuka da shugaba Goodluck Jonathan yake yi a Najeriya. To wakilin murya Amurka Nasir Adam Helika ya samu jin ta bakinsa. Gashi Manjo Hamza Al-Mustapha din ma bari mu ji daga bakinsa.
Kage-kage ne wanda ya zanto dori a kan abin da aka yi a baya. Ni ban je ko ina ba. An ce an kama ni a South Africa. Ina nan a Najeriya, ina tsakanin Abuja, Kano da Yobe. An ce ina horar da mutane akan a hana zabe, wannan ƙarya ce ta fitar hankali. Shi General Buhari uba ne a gurinmu, kuma duk abin da zamu yi na matsayinmu na ƴaƴa zamu yi ba sai an ce kai ba, kuma ba sai mun nuna mun yi ba. Maganar cewa an kama ni a Ghana shi ma kirkire-kirkire ne na waɗansu, kamar yadda dai suka kirkiro akan abin da wani malami a Kaduna ya tai kwanakin baya.
Madalla Hira Nasiru Adamel Hikaya kenan da Manjo Hamza Al-Mustapha. Bari kuma mu koma kan jam'iyyar PDP mai mulki a Najeriya, wato People's Democratic Party, wadda ke ci gaba da lashe ciwukan da jam'iyyar APC ta ji mata a wannan babban zaɓe da aka kammala a baya-bayan nan, inda tsohon shugaban Najeriya na mulkin kama karya General Muhammadu Buhari ya kare shugaba Goodluck Jonathan mai ci a halin yanzu. To inda mu aminta ba dai, jiya shugaban jam'iyyar Adamu Ma'azu da shugaban kwamitin amintattu na ƙasa, wato Tony Anene, duk sun yi murabus sun aje ayyukansu. To mun samu zanta da mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa Barista Abdullahi Jalo akan wannan batu. Barista, menene ya faru ne da waɗannan manya guda biyu?
To da farko dai abin da ya faru da shi sun yi resigning,
wato sun yi murabus sun aje aiki
mukamansu, shi ne abin da ya faru.
Ya kai har hakan ta kai ga haka?
To wannan Bello, shi Amin Ma'azu shi zai magana da kansa. Ni dai abin da na sani shi ne ya yi resigning, ya ce ba zai iya ci gaba da mulki ba, ba shi da lafiya. Amma daga bayanai da suke fitowa daga wajen Adamu Maina waziri, da alama watakila 29 ga wata lokacin handin Oba Amin Ma'azu akwai bayanan da zai yi. Amma Tony Anini daga dukan alamu watakila ya aje mukami don ya ga cewa ya rike wannan mukamin, kuma jam'iyya ba ta kai ga nasara ba, bari ya ba wa wani kuma yanzu watakila zai yi fiye da shi.
Ina kyautata ta samu waɗannan manya-manyan shugabanni sun yi murabus a rana ɗaya, anya ko babu abin shinshinawa a nan wajen?
To Bello, harkar siyasar Najeriya, wanda kai ɗan Najeriya, babu wani ɗan siyasa a Najeriya, ba zan ce babu ba, kaɗan ne daga cikinmu, kaɗan ne waɗanda ba karuwan 'yan siyasa ba ne.
Yau da wannan jam'iyyar
mutum ya kawar wancan jam'iyyar da wancan jam'iyyar saboda mulki da kodoyi. To kaga yana akwai abin sunsunawa ma? To abu ne da aka saba yi yanzu daga kafin a yi zaɓen nan zuwa yanzu, misali wata shida baya ko shekara. Ai kaga yadda mutane ba su da wani ra'ayi illa kawai maza-maza na neman mulki na samun a mukami, ba wai don a taimakawa ƙasa ba.
To yanzu Barista, ina makomar jam'iyyar PDP ne ganin waɗannan manya-manyan shugabanni sun tafi, wannan yana nufin watakila
makomar jam'iyyar PDP shi ne a taya mu addu'a,
to
mu samu mu gane bakin zaren. Menene gane bakin zaren? Ita jam'iyya kullum mutane su ne jam'iyya. In ka duba kuma a arewa nan irin su Dr. Ahmadu Ali, irin su Tankwaya Kasai, irin su Bamanga Tukur, irin su manya-manya a Kaduna, a Maiduguri, a misali injiniya Ibrahim Bunu, a Sheikh Ibrahim Bunu, su kana suna GDP ba a fita ba. So mutane suna nan suna zaune suna dudduba ta inda zai sa a demokradiyyar ta daure ta yi kyau a kasan don a samu a ci gaba.
A cikin gida a jam'iyyance ita jam'iyyar PDP din, an gamsu da yadda take tafiyar da siyasan ta kuwa?
To maganan an gamsu ba a gamsu ba, ko ma menene dai 'yan Najeriya sun yi wa PDP riga da wando ta shekara 16 tana mulki. Yanzu kuma sun ga cewa lokaci ya yi da za a yi canji, kuma an yi canjin. To sai mu gani kuma mu ba da ɗan lokaci kaɗan mu ga menene kuma canjin zai kawo, kuma menene PDP za ta yi don ta gyara zamanta don demokradiyya din ta ci gaba da samun harshe mai amfani.
Barista Abdullahi Jalo kenan shine mataimakin kakakin jam'iyyar PDP mai mulki a Najeriya. Mun gode sosai barista. To jama'a, yau akan wannan batun muke so ku bugo waya ku bayyana mana ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance. Gani yadda ta kaya wa shi wannan Adamu Ma'azu da Tony Anene, wannan duka manya ne a jami'a na PDP, yanzu gashi ta sha kasa kuma manyanta duk sai sauka suke da magamansu. Namba mai ta ce 2025 2055 2655. A saka alamar tarawa a gaban wannan bobi plus da 1 ɗaya kenan, sai a zubo nambobin nan da shi ne za a same mu. Amma kafin mu ci gaba, ga wannan waka mu ci gaba da jin daɗinta.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su. Muna take warsu ni lahorar fice dosu. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su. Muna take warsu ni lahorar fice dosu. Rai sha hudu ga Afrilu 2014 ɗaliban aka sace su. Ilahura fice dosu a garin Chibok mahaifar su, anan aka kwashe su cikin makarantar su. Ilahura fice dosu daga nan sai iyayen su, hankalin su ya taso na duniya gaba da su. Ilahura fice dosu gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron soje su ce da iyayen su. Ilahura fice dosu kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 2025 2055 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 2025 2655 2655.
Me kira na farko a jajira, wani ne yake bugowa?
Ana magana da Usman Edal Hakim daga birnin Kudu jihar Jigawa.
Malam Usman daga birnin Kudu, yaya menene ya kara aini?
Ai ina ganin PDP in Allah ya yarda kamar yadda suka yi jirage, wasu da suka jirage sai sun shekara 500, wasu shekara 50, kuma mu mun dogara da Allah. Gashi Allah ya kawo dama mun yi addu'ar Allah ya tarba su. Allah dai kare tarwa su in Allah.
Bari mu je Kamaru. Waya Kamaru ne? Tomar rasa na Kamaru. Jama'a, yau muna so ne mu je ko ina makomar siyasa cikin gida a jam'iyyance. Gani yadda ta kaya wa shi wannan Adamu Ma'azu, tsohon shugaban jam'iyyar PDP, da kuma Tony Anene, tsohon shugaban kwamitin amintattu na wannan jam'iyya na PDP mai mulki a Najeriya. Ga wata waya daga Kara. Wani ne a Kara? Halo? To wannan layin ma bai shigo mana da muke so ba. Lambar mu dai ta ce 2025 2655 2655. Ga wannan kan layi, wani ne?
Sa'adi Abdullahi daga Ikara, hayin bawa.
Daga Ikara. Malam Sa'adi Abdullahi, menene naka ra'ayin ne?
Ra'ayina game da shugabannin PDP da suke ta sauka?
Ba ma shugabannin, kawai dai siyasa cikin gida a jam'iyyance. Gane da ta kasancewa wannan jam'iyya na PDP.
Abin da yake faruwa?
Imana menene na faranci?
Kafirinta ko? Asalin su NTDV. Ni a tunani na darasi ta ci gida.
Kamar ya?
Sun dauka alhamdulillah sun dauka abinda suke so su a rayuwar su ne zasu kuma wanda bai bar ayin su ba ba zai kai labari ba komai girman shi.
Madalla Malam Sa'ad Abdullahi bar mu je yalwan shin da ma ayalwan shin da.
Mai suna na Idris Ibrahim Yusuf.
Malam Idris menene na karaya?
Eh to malai ina dangane da wannan abin da ya faru. Ah so san cewa har kullun buri mutum ba lalle bane tabbata. Kuma wannan rabu za Aman Adamu Mazuyi ba zai ana bidiyo mu ci gaba da gogwar mai Muhammad mai ne Adamu ba zabe na gaba.
Madalla ga da Malam Idris Ibrahim Yusuf idan dai ana lura za a ga jami'ar PDP nan fata canza shugabanni kamar zani da yawa tun kafuwata a shekara ta 1999 har zuwa yanzu. Bari mu je can birnin Eko. Wani na Eko ne? Malam Zakariyawa daga Lagos. Ina makomar siyasa cikin gida a jami'anci gani da ta kaya wasu waɗannan tsofaffin shugabannin PDP. Wato a gaskiya
ana ganin siyasar Najeriya PDP bai zo ne karewa dan kada.
Kamar yaya?
Saboda gaskiya ba su wata madafa ne da shi ne sa suke fita kunya mun kunya.
To madalla Malam Zakariyawa ga wani mai bugo mana wane ne?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne?
Saida Hausawa daga Nasarawa State Doma local government.
Malam Saida Hausawa menene naka ra'ayin?
Gaskiya alakika PDP dai ta mutu.
Me yasa kace haka?
Abin da yasa saboda shi shugaban PDP su kansu shugabanni suka kashe PDP da kansu. Saboda ba su yi tarbiyya da mulki ba kuma Allah ya kwaso ya ba mu gaskiya Allah ya tabbata muna ba.
Da kace ba sai tarbiyyar ba take ba kamar menene me yake da ka? To mun rasa wannan natara ba dinnan jama'a da yau muna ji ne akan ina makomar siyasa cikin gida a jami'ance ba kawai jami'ar PDP ba da APC da ABGA da duk masu jami'u da suke na Najeriya in gane yadda ita wannan jami'a ta BTP ita ce kuma za a ce kamar uwa tunda ta share shekaru wajen 16 tana mulki kuma da an riga kafa ta akan waɗannan sauran jami'u to yanzu gashi na ita wannan dai babba jami'a ga yadda ta kasance mata sauran jami'u fa me za su iya koya a wannan waje kuma ina makomar siyasa cikin gida jami'ance yau abinda muke so mu ji kenan lambar mai ita ce 2025 2025 2655 ga waya daga Taraba a Taraba.
Gindin mai hula daga mai hula bali daga gwamnan Taraba Najeriya.
Yawa mai hula menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne PDP da shugaba ya kauka a cikin fasi ne na rago domin su ya ja da baya ba wai don tsoro ba ne ba. Wato ya kauka ne saboda bai waɗansu dama don su gyara PDP ta dawo kamar yadda za ta ce.
Yanzu mai sauran jami'u za su koya a nan wajen?
Sauran jam'iyyu fatan abubuwa sabbi yana kasancewa a ƙasa duk lokacin da abu ya faru kamar wannan ya kasance sabo kuma ya ritaya da shi shugaban PDP ya yi ne saboda gyara kamar yadda turawa suke yi idan an samu matsala a fannin da suke shugaban PDP ya yi ne saboda suke waɗansu dama abinda shugaban PDP ya yi kenan a Najeriya.
Madalla mai hula bari mu je can kudancin Najeriya Ondo waya Ondo.
Alhaji Salu ne driver daga Ondo.
Alhaji Salu menene naka ra'ayin ne?
Ra'ayin na shine al'amari irin na PDP duwan talaka ne Allah ya kama su.
Me yasa
abin da yake faruwa can baya ba zaben su ake ba. Karfa karfa cewa jama'a Allah karya su.
Karfa karfa ta yake na.
Amma an zaɓi mutane mun da muka zaɓa na gaskiya tsakanin da Allah ba za a ba mu sai a tsora wani daban a ce shi yake.
To madalla Malam Alhaji Salu daga Wando bari mu je Nasarawa jihar Nasarawa Nasarawa.
Shaibu Abdullahi.
Malam Shaibu Abdullahi menene ra'ayinka ne?
Shaibu Abdullahi makama abinda da yake faruwa da PDP dai yanzu ta riga ta zama dawa ce.
Gawa har yanzu fa akwai manyan shugabanni sosai a cikin ta ga shugaba Goodluck Jonathan ma wanda yanzu yake soka kaga shi ma yanzu ya zama za ce gogaggen dan siyasa tunda ya share waɗannan shekaru yana mulki kuma har yanzu dai ba wani ba ko ina je ba.
Eh to in ka
Kano mai ai ba su iya tafiyar da mulki ba, domin shi ma Jonathan din yana mulki din bai san yadda zai tafiyar da jam'iyya ba, yana suna daidai abin da ransu ke so.
Madalla Malam Shaibu Abdullahi daga Nasarawa, mai kiran mu na karshe daga birnin Jos. Wala Jos.
Assalamu alaikum. Malam Habib Dan Bello ya aiki.
Lafiya lau, wani ne?
Ina na Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos.
Malam Alhaji Kabiru, menene naka ra'ayin ne?
Eh, ni ma kamar kowa gaskiya, wato PDP ta riga dai ta mutu ne a takaice kawai.
Ta mutu me yasa ka ga gawata ne da idan ka?
Kai ma ta gani ai, kage dai a ce sun canje shugabanni a cikin shekaru kaɗan kamar su a ce kashi uku ko hudu. Ai wannan magana kawai, PDP ta riga ta mutu, kuma mu alhamdulillah fatan mu ya cika. Addu'an mu ta karbu insha Allah.
Masu magana suka ce alamar ƙarfi tana ga meke ba? Canza shugabanni wannan ba nuna alamar ƙarfi bane da ke ba.
Ai babu wani magana alamar ƙarfi. Mu ne yanzu APC alamar ƙarfi take ga meke ba.
To a gaida Alhaji Kabiru, kai ne na ƙarshe, mun gode sosai da wanda suka kira mu yau. Daga Najeriya ga Murtala Faruk Sanyina ya kawo
wasanni a takaice.
Tsohon shahararren ɗan ƙwallon ƙasar Portugal kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kalubalantar Sepp Blatter a takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA, Luis Figo ya janye daga takarar. Figo ya ɗauki matakin janyewar ne bisa dalilin zargin tsarin rashin gaskiya a zaben na shugabancin FIFA wanda za a gudanar ranar 29 ga watan nan na Mayu a birnin Zurich. Figo dai ya bayyana rashin jin daɗinsa akan abin da ya kira abin kunya, yadda wasu shugabannin hukumomin ƙwallo na nahiyoyi suke ɗaukar wani ɗan takara tamkar abin bauta, da yadda ake hana sauran 'yan takarar ganawa da hukumomin na nahiyoyi a wajen taruka, da kuma yadda wani ɗan takara kaɗai ke samun damar gabatar da jawabai a duk sa'ar da ya ga dama. Janyewar ta Figo dai ta bar Yarima Ali bin Al-Husaini kaɗai a zaman mai kalubalantar shugaban hukumar Sepp Blatter mai neman tazarci a wa'adin mulki na biyar a zaben hukumar. Domin ko ɗayan ɗan takarar Van Praag ma ya janye daga takarar domin marawa Yarima Ali baya. Shahararre kuma da ɗaɗɗen ɗan wasan tsakiya na club ɗin Barcelona ta ƙasar Spain, Xavi ya kai ƙarshen tsawon lokacin da ya ɗauka yana taka leda a club ɗin na Barcelona. Xavi, wanda ya kwashe tsawon shekaru 24 a club ɗin na Barcelona, ya bayyana aniyarsa ta barin sa a ƙarshen wannan kakar wasannin, inda zai koma ƙungiyar Al-Sadd ta Qatar. Ɗan wasan ya shiga Barcelona ne tun yana ɗan shekaru 11, inda ya buga mata ƙwallo har sau fiye da 750. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta bayyana 'yan wasan Najeriya da za su wakilce ta a gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, da cewa su ne mafi ƙarancin shekaru a gasar da za a gudanar a ƙasar New Zealand. Hukumar ta yi ƙiyasin shekarun na 'yan wasan na Najeriya da shekaru 18 da watanni 9, waɗanda mafi yawansu 'yan ƙasa da shekaru 17 ne da suka lashe kofin duniya a ƙungiyar Golden Eagle ta Najeriya a shekara ta 2013 a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Haka kuma hukumar ta FIFA ta bayyana cewa ƙasashen Jamus da Ukraine su ne ke da 'yan wasa mafi yawan shekaru a rukunin gasar. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana ci gaba da yin rikicin siyasa a ƙasar Burundi a yayin da aka sallame wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar daga aiki dangane da yunkurin kifar da gwamnatin da wasu sojojin ƙasar suka yi da bai samu nasara ba. Ranar 17 ga wannan wata na Mayu, kwana biyar bayan yunkurin kifar da gwamnatin, shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya gabatar da dokar dakatar da ministan harkokin waje da ministan cinikayya ƙasar daga aiki. Duk da bayyanar farko da shugaban ya yi a bainar jama'a a Bujumbura domin nuna cewar har yanzu shi ke jan ragamar mulkin ƙasar, an ci gaba da yin zanga-zanga a kan tituna domin nuna rashin amincewar shirin da yake yi na komawarsa takara karo na uku. Masu adawa sun ce hakan ya sabawa kundin tsarin mulki da kuma yarjejeniyar da aka kulla a Arusha, wadda ita ce makasudin kawo ƙarshen yakin basasar da aka yi har na tsawon shekaru 13. Sanarwar shugabanin Nkurunziza ta tsayawa takara ce ta haifar da zanga-zanga a kan layuka wadda 'yan sanda suka yi ƙoƙarin murƙushewa ta wajen amfani da mota mai fesa ruwan zafi da hayaƙi mai sa hawaye da alburusan gaske. An ƙayyade cewar aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu ɗaruruwa kuma suka ji rauni, ana kuma tsare da wasu ɗaruruwa a sakamakon zanga-zangar. A halin yanzu, tarzoma da musgunawa da matasa ‘yan yaƙin sa-kai na jam’iyya mai mulki suke yi kafin zaɓen ‘yan majalisa da za a gudanar ranar 26 ga watan Mayu da na shugaban ƙasar da za a yi ranar 26 ga watan Yuni, ya sa dubban jama’a arcewa zuwa ƙasashe makwabta. Ƙasar Amurka na mai matuƙar damuwa dangane da ci gaban zubar jini da kuma rahotannin ɗaukar fansa da suka biyo bayan yunƙurin kifar da gwamnatin. Muna kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su nemi sasanci da haɗin kai a maimakon neman ɗaukar fansa da azabtarwa a wannan lokaci na matsanancin hali da fargaba. Mun yi ƙoƙarin hana ‘yan ƙasar Burundi waɗanda aka ba da rahotanni sun take haƙƙin ‘yan Adam tafiye-tafiye, kuma za mu yi la’akari da ɗaukar ƙarin matakai a kan duk wanda ya tsara ko ya sa hannu wajen ba da umarnin yaɗa nuna bambanci da tada hankalin jama’a fararen hula. Ƙasar Amurka ba ta goyon bayan ƙoƙarin kifar da gwamnati da sojojin suka so su yi ta hanyar da ba ta dace ba. Muna ci gaba da jayayya da yarjejeniyar Arusha ta ƙunsa, wadda ta haɗa da wa’adin shugabancin ƙasar wadda za ta mayar da zaman lafiya da haɗin kai a Burundi. Saboda haka, muna nuna fatan shugaban Nkurunziza zai auna tsakanin ci gaban zaman lafiyar ƙasarsa ko kuma ci gaba da komawa mulkinsa karo na uku. Tsayawa takararsa za ta rushe ci gaban tattalin arziki da demokaradiyyar Burundi. Wasu ƙasashe da ke ba da taimako sun riga sun janye ba da taimakon kuɗaɗe. Amurka ta yi maraba da ƙoƙarin shiga tsakanin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Haɗin Kan Afirka ke yi, da kuma kira ga dukkan ‘yan Burundi masu faɗa a ji da su sa hannu wajen samar da zaman lafiya da cimma kyakkyawar ƙudurin demokradiyya a kan rikicin da ke faruwa. Muna maraba da matsayar da taron ƙasashen Great Lakes na ziyarar shugabannin ƙasashen Afirka ta Kudu, Kenya, Uganda da Tanzania a Bujumbura a kwanaki masu zuwa domin saduwa da dukkan ɓangarorin. Burundi ta yi nisa tun daga ƙarshen yaƙin basasar ƙasar da ya yi sanadiyyar salwantar da rayuka da dama da wahalhalu. Amurka na jaddada goyon bayanta ga mutanen Burundi a cikin wannan mawuyacin hali. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Daga sharhin muryar Amurka sai takaitattun labaran duniya kafin mu kammala shirin namu na yanzu.
Yanzu haka dai ‘yan kungiyar ISIS ne ke rike da wani sanannen wurin tarihi da aka gina tun lokacin mulkin Roma da ke cikin birnin Palmyra. ‘Yan sa’o’i bayan da suka kwace garin daga hannun dakarun gwamnati a cewar wakilan da ke can. Kungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da ke Siriya ta ce ‘yan ISIS sun kwace ginin hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al’adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda aka gina sama da shekaru 2000 a jiya Laraba. Ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai da ake kira OSCE a takaice ta faɗa yau cewa ɓangarori biyu da ke gwabza faɗa a Ukraine sun sha saba ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita wutar da ake ƙullawa. Mataimakin shugaban ƙungiyar ta tsaro da haɗin kan Turai na ofis na musamman da ke nazarin al'amura a Ukraine, Alexandra Hogg, ya faɗa yau a Kiev cewa dukkan ɓangarorin biyu waɗanda suke da hannu a rikicin suna ci gaba da fafatawa tare da yin amfani da makaman da bai kamata su yi amfani da su ba. Yamar ta ce za ta yi aiki don kare tsirarin musulman Rohingya da ke ƙasar waɗanda ke jefa rayukansu cikin haɗari don gujewa talauci da musgunawa a ƙasar. A cewar wani mai magana da yawun shugaban ƙasar, shugaba Thainsen ya ce gwamnatinsa ta ɗauki aniyar tantance ƙasashen waɗanda ke da buƙatar taimakon jinƙai.
To, madalla takaitattun labaran duniya kenan. Jama'a, daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa sai da sanyin asuba. Idan Allah ya saka mu, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Letters Gresham ita ta haɗa sauti da ba da murni sai injiniyan Carl Starling. Ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Mu kasance a cikin koshin lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.